الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منام قوديا قا الله مدوك چين سركي مكوا مكومي دي ساك داومان دببان باقوم منزوا ونن قريمي البركة Professor Adam Muhammad Abubakar ta wata fuska kuma bazan kira prof a matsayin bako ba saboda cikakken dan gida ne muna masa barka da zuwa yau 18 ga watan Rabiul Awwal Hijra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1446 19 na'am 19 ga watan Rabiul Awwal wanda daidai da 22 ga watan tara miladiya 2024 Allah ya sake tara mu a wannan masallaci da aka masa laƙabi da tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi dake nan kasuwar Kaje cikin garin Azare insha Allah tabaraka wa ta'ala prof zai yi mana lecture ne akan matakan cin nasarar kasuwanci saboda kasuwanci yana da hanyoyi na matakai na cin nasara koda mutum bashi da jari a matsayin yana dan jira ne a shago Allah madaukakin sarki zai albarkaci wannan kasuwanci mun ga yanda tun a jahiliya saboda amana kasuwancin nana Khadija radiyallahu anha ya zama albarka yaranta Maisara yadda yake kula da haduwar su kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda amana ta yi ranarta ta gariba mai yawa har take tambaya har ya zama sanadi na dalilin auratayya tsakanin nana Khadija da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara budawa prof ya bashi damar da a ƙaramin lokaci zai ambaci abubuwan da suke masu fa'idan da za a iya ɗaukan awanni ana bayani a kansu prof muna maraba da zuwa Allah madaukakin sarki ya jagoranci
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka yammacin Lahadi daren Litinin 19 ga watan Rabi'in al-Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan Satumba watan 9 2024 miladiya a wannan masallaci mai albarka babbar cibiya ta yada da'awa ta masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama da ke nan garin Azare masarautar Katagun jihar Bauchi domin karar da kanmu da fadakar da kanmu akan abubuwan da suke da alaka da addinin mu da rayuwar mu domin shi addinin musulunci inda ya bambanta da sauran addinai bai takaita ga sha'anin ibada kadai ba sauran bangarori na rayuwa na yau da kullum abin da yake da alaka da mu'amala ta mutane tsakankaninsu ko ta cinikayya ko ta auratayya ko alaka tsakanin shugabanni da waɗanda suke shugabanta ko masu laifi da waɗanda suka yi wa laifin dukkanin waɗannan ɓangarorin addinin musulunci ya tsara yadda za a yi. Kamar yadda ɗan uwa alƙali mai shari'a Allah ya ƙara albarka a rayuwarsa ya ambata maudu'in tattaunawarmu yana da alaƙa da harkar kasuwanci. Hanyoyi na yadda za a yi nasara a kasuwanci, amma kuma darussa ne daga rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin su ne babban abin koyi. Dalilin zaɓen wannan maudu'in, yawanci idan muka zo za mu yi magana a kan sahabbai, mun fi mayar da hankali a kan ɓangaren darussan da ke cikin rayuwarsu wajen neman lahira, abinda yake da alaƙa da sadaukarwarsu wajen neman lahira, wajen yaɗa wannan addinin na musulunci, wajen taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam don isar da wannan da'awar har ta kai inda ta zo. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani a wurare daban-daban yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da gudunmawa wajen ci gaban addinin musulunci. To banda wannan ɓangaren na rayuwarsu, to kuma akwai wani ɓangaren da shi ma za mu iya koyi da shi, sun ci nasara a wannan ɓangaren, mu ma idan muna so mu yi nasara a wannan ɓangaren, ya kamata mu dubi yadda suka yi nasara a sauran ɓangarorin rayuwarsu, wanda wannan ɓangaren su da dama sai ka ga ba mu fiye damuwa da shi wajen fito da darussan da yake ciki ba. Hakan ya bayu ga cewa duk lokacin da za mu tattauna a kan matsala ta kuɗi ko ta duniya ko ta nema, to mun fi damuwa da darussan da suke ƙunshe a wasu waɗanda ba jagororinmu a fuskar addini ba. Sai kaga koyinmu ta fuskar kasuwanci yawanci ba da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam muke koyi ba, wanda kuma da za mu yi koyi da su ɗin yadda suka yi kasuwanci, suka ci nasara a kasuwancin duniya, wanda ya kai su suka samu nasara a kasuwancin lahira, to mu ma da za mu samu irin wannan. Domin a matsayinka na musulmi, tsarin da ya kamata ka bi wajen neman arziki na duniya, ba za ka taɓaita wajen neman dacen duniya kaɗai ba, za ka haɗa wajen neman dace a duniya da kuma dace a ina? A lahira. Malamai suka ce Ƙur'ani ya raba mutane gida huɗu ta fuskar jin daɗin rayuwa ta duniya da kuma lahira, duk da yake kaso ɗayan ishara aka yi gare shi ba a ambace shi ba, ma'ana ta fuskar ka samu rayuwa mai daɗi a duniya kuma ka samu rayuwa mai daɗi a lahira. Haɗa waɗannan guda biyun, mutane sun kasu kashi. Kaso na farko su ne waɗanda za su samu jin daɗi a rayuwar duniya, idan aka je lahira babu labarinsu. To waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akwai mutane waɗanda suke neman jin daɗin duniya kaɗai, su duniya suka sa a gaba, su ɗan duniya ne, ba ruwansu da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan ba su da rabo a lahira. Ita ko duniya in dai iyakacin jin daɗin da ka samu na duniya iyakacinsa duniya, to ai ba shi da amfani. Gaba ɗayanta duniyan nawa take? Duka duniyar ba komai bace, don haka duk jin daɗin duniya da bai je lahira ba shi da amfani. To sai na biyu, su kuma akasin waɗannan su ne waɗanda suka sha wahala a duniya, amma kuma za su yi dace a lahira wajen samun nagartacciyar makoma. Waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala bai ambace su ba, amma ya yi ishara zuwa gare su. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كنما daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka gidan lahira amma kada ka manta da rabanka da gidan duniya to kaga wanda ya tsaya ya guji duniya gaba daya bi neme ta ba amma sai ya daje wajen neman lahira kuma ya samu lahirar to wannan bai yi hasarar komai ba dan haka ba za a zarge shi ba amma kuma bi yi abin yabo ba saboda ita ma duniyar ana so ka samu rabanka daga cikin ta to sai ka so na uku shine wanda ba wan ba kanin wai karatun dan kama ba duniyar ba lahirar duhu na dukan duhu talaka cikin bakin kaya Allah ka kiyaye mu irin su ne waɗanda suka rasa duniya kuma suka rasa lahira wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairu mutma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin wannan shine sune yan asara sun yi rakiyar asara duniya kuma lahirar ma asara waɗannan hakika ba su da wani abin sha'awa saboda duniyar ma ba su dana ba har dama dama na biyu waɗanda sun samu na farko waɗanda sun samu duniya amma ba su samu lahira ba ko ba komai ai sun dan me sun dan shana to amma waɗannan sune na ƙarshe sune asfala safilina kenan Allah ka kiyaye mu to sai na uku na hudu na ƙarshe su kuma sune waɗanda ake so ka samu sune ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna sai kuma waɗanda suke sun fatan su samu kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira kuma su samu kubuta daga wutar jahannama rarar tashin alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su na san dukkanin mu da muke nan na hudun nan muke so ko na ɗaya ko na biyu ko na uku na'am na hudu ba to idan kana so ka samu na hudu duk wanda yake so ya samu kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira to ka sani cewa a harkar neman ka dole ka yi riko da ko karantarwa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace wajen nema yadda suka yi suka ci nasara su ne attajiran da suka yi nasarar samun duniya kuma suka samu kuma suka budi lahira suke da guarantee automatic aka ba su cewa sun samu lahira tun a nan duniya duk da yake kai ba ka da guarantee za ka samu lahira amma idan ka bi sahun su tun da wannan sahun suka bi aka yi musu alƙawarin samun lahirar suka samu tun a nan duniya to kai koda ba amma alƙawari ba sai ka zama kana da me kana da babban zato da kyautata tsammani ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa za ka yi dace da samun makoma irin tasu to da wannan shine makasudin wannan lecture tamu cewa a matsayinka na musulmi da yake neman rabauta a duniya kuma yake neman rabauta a lahira to ka sani cewa babban abun koyinka a wajen neman duniya sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka babban abun koyinka a wajen neman lahira sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ka tafi nema ko koyi da wasu waɗanda ba su ba to fa koda sun iya neman duniya ba fa su iya neman lahira ba ba wanda ya kai su iya neman lahira domin su sun nema kuma an ba su yaqini cewa sun samu idan ka ce zaka bude dekun kwararrun neman duniya dan ka samu duniya tabbas zaka iya samun duniya ba mamaki ka ce zaka buƙaci sanin neman duniya ta harkar kwararru ko ta hanyar kwararru wajen samun duniya kamar da dama daga cikin ƴan bokon mu suke idan aka yi magana tattalin arziki da yadda za a yi tsimi da tanadi to fa ba sa ba su ma san cewa sahabbai sun yi wata rayuwa ta tattalin arziki da ya kamata a koya ba su tunaninsu in dai duniya ce sai dai a je akwaikwayi turawa da an yi maganar tattalin arziki sai dai a ce maka Adam Smith, father of modern economics, ko kuma a ce maka Milton Friedman, ko kuma a ce maka David Ricardo, political economics and taxation. Ko idan an yi maganar yadda za a tsara hanyoyin cin nasara a kasuwanci sai a ce maka Rob Moore, ko kuma Robert Kiyosaki, ko kuma Brian Tracy. Waɗannan su ne abun koyin ƴan boko in za a yi maka magana. Ko idan za ka koyi role model a wajen waɗanda suka yi nasara a kasuwancin su kuma aikace, sai a dinga gaya maka manya-manyan attajirai na duniya, su Jack Ma, su Mark Zuckerberg, su Jeffrey Bezos, su mai sunan shi Elon Musk, su Bill Gates, ko waɗannan su ne manya-manyan attajirai, ire-iren su za a karanto maka. To waɗannan ba za su zama role model ɗinka ba. Dalilin da zai sa ba za su zama role model ɗinka ba, su duniya kaɗai suke nema. Ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna. Su a wajen neman duniya sun kware, amma fa su fa ba sa neman lahira. In ka bi su za ka kare a samun duniya current account ne. Ɗaya account ɗin naka wanda yake shine mafi muhimmanci zai zama empty. Domin kowannenmu yana da account asusu guda biyu, ba kuma na banki ba. Muna da duniya current account, muna da lahira savings account. Waɗannan ƴan duniyar abinda za su koya maka yadda za ka wadata duniya current account ɗinka ne. Shi kuma duniya current account ɗinka iyakacinsa duniya. Daga ran da aka ce babu ka mutu, shikenan an gama da shi, an ma riga an raba tun kafin ka mutu ɗin ma. Kafin ka zo duniya ka tara ma, an yi bayanin yadda za a raba tun kan ka zo ka tara ɗin ka mutu. So don haka ba naka ba ne. Wanda ka sa a lahira savings account ɗinka, wannan fa shi ne shine naka na hakika. To idan ka bi koyarwar su Jeffrey Bezos, su Mark Zuckerberg, ko kuma ka bi ƙwararru wanda suka san theory sosai, Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Rob Moore, da wane ne, in ka bi su fa za su nuna maka yadda za ka yi nasara a duniya ne. Domin da dama daga cikinsu ma ba su yadda akwai lahira ba, balle su koya maka yadda za ka yi. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Haka suka yi imani da shi. To kaga kenan waɗannan sun cancanta, shin da gaske waɗannan sun cancanta su zamar maka abun koyi? Na'am. To su wane ne abun koyinka? Su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen neman duniya da kuma wajen neman lahira. Da dama daga cikin mu, kamar yadda na ambata a farko, muna da sani, mukan ji maluma da yawa suna fito mana da darasi daga rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen neman lahira, ko ba haka ba? Amma kaɗan ne za ka ji a majalisin ilimi ana maganar rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen neman duniya. Shi yasa ma suka ɗauka kamar su kawai rayuwar da suka yi rayuwa ce ta talauci, kawai su ba su san kuɗi ba, kawai su lahira suka nema. A ba haka ba ne. Don haka insha Allahu za mu yi nazari cikin rayuwar wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda akwai darusa da dama da za mu ɗauka wanda za su taimaka mana a neman duniya, kuma ta hanyar su mu samu lahira. Domin idan ka samu duniya, ka samu kuɗi a duniya, baka yi amfani da shi ba wajen samun lahira, gaskiya kana daga cikin wanda suka yi hasara zuwa duniya. Domin in kana da kuɗi a duniya, ka bari wanda ba shi da kuɗi ya maka fintin ka wajen samun lahira, ai sai dai a yi maka jaje. Saboda hanyar da za ka samu lahira cikin sauƙi idan kana da kuɗi, suna da yawa waɗannan hanyoyin. Ka hafi wanda ba shi da kuɗi damar samun wannan. domin shi duk wanda zai iya yi shi da ba shi da kuɗi kai ma za ka iya yi. In yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma za ka iya yi. In ya kiyaye sunanun rawatib 12 nan baya yanke su kai ma za ka iya yi. In ya kiyamul layli kai ma ka yi kiyamul layli. In yayi tatajafa junubuhum anil mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna. Idan awa uku yayi kai za ka iya awa shida, saboda kai da safa za ka iya kwanta ka yi baccinka, ko ba haka ba? Shi kuma dole ya kwanta da ya dan rage lokacin da zai kwanta, saboda ya fita ya nemi me abin da zai ci. Idan yana zaune yayi sammo ko ya zo masallaci yayi sallah, ko ya zo masallaci da wuri, in ka ga dama duk wata sai ka je ka yi sallolin kwana 10 a harami na Makka ko na Madina, times nawa Allah ga ta wallahi, times nawa, times 1000, ko wace sallar sa daya ta linka ta kasu 1000, a wata daya kai 10 ta wuce ta kasu 1000, dan Allah ka lissafa shi zai kawo ka. To sannan kuma ya ce saddaquna bi fuduli amwalihi, yana ta ciyar da dukiyar, in ya gama rayu ya taimaka musu, in ya gama su karamin karfi ya taimaka musu, wajen yada da'awa ya taimaka, daukar nauyin matasa su yi karatu ya taimaka musu, duk wata kafa ta harkar alkhairi yana ciki. Da Allah idan aka zo tsallake su raɗi, kana tsammanin wancan talakan zai ga wancan attajir? Da wahala ya gan shi. Bambancinsu ya kai wanda yake Honda Accord irin ta alƙali, wannan katuwar da kuka gani kumburarriyar nan, da wani da ya shiga wannan motar wacce yawanci dai a nan Azara nake ganin ta, amma sunanta a'a mai ɗaukar kaya, a'a ƴar gajera fara mai farin kai, a'a ba ita ba, babbar mota ba roka ba, Chorido. In ta tashi daga nan za ta je Kano, na san sai ta yi kusan awa 12 tana tafiya. Amma idan alkali ya zuba wa motar sa mai ya filfila a guje, awa 1:30 ya shiga. Subhanallahi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina, shikenan ya isa, ko ba haka ba? To tsakanin mai kuɗi da talaka, idan aka zo tsallake sirai sai ya fi tsakanin mai waccan Chorido din da wanda yake hawa Anaconda. Saboda me? Saboda yana da hanyoyin da zai. To amma sai ka ga da dama daga cikin mutane ba su fahimci wannan potential din da suke da shi ba. Hanyoyin da za mu ɗauka na cin nasara a kasuwanci na duniya da lahira a wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da tarin yawa. Domin sahabbai idan ka fara tun daga al-khulafa'ur rashiduna ka hada da al-asharatul mubashsharuna bil janna, da sauran da suka biyo bayansu sun kasance fa ƴan kasuwa ne. Amma yawanci ba mu fiye damuwa mu ji ɓangaren rayuwarsu ta kasuwancin ba. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu shi ne jagora a cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da cewa mai wadata ne kuma mai kuɗi ne, ya ce babu wani kuɗi da ya amfane ni sama da kuɗin da Sayyidina Abu Bakr Siddiq yake da shi. Ya kasance yana kasuwanci. Wasu ruwayoyin sun tabbatar da har yana khalifa ma bai bar kasuwanci ba, ba shi ma zaune ba ne. Haka nan Sayyidina Abu Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya kasance ɗan kasuwa ne, da shi da wani makocinsa suke munawaba, suke shifting wajen zama a daras a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. In yau wannan ya tafi kasuwa, gobe sai wannan ya tafi kasuwa, shi kuma wannan ya zauna, saboda kada ilimi ya kubce musu. Sannan kuma kada su zauna kuma gaba ɗaya su zauna su tare a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kafa wa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum. Dan haka sun kasance ƴan kasuwa ne. Ballantana kuma sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu, wanda attajiri ne ya shahara da wannan. Haka nan sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, da kuma sauran al-asharatul mubashsharina bil janna. Al-asharatul mubashsharuna bil janna, ka dauki Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, ka dauki Talha bin Ubaidillah, ka dauki Az-Zubair bin Al-Awwam. Waɗannan
kwararrun ƴan kasuwa ne da zamu dauki darussa masu tarin yawa na kasuwanci da yadda ake cin nasara a kasuwanci daga rayuwarsu. Bari na buga wasu misalai mu dauki wasu daga cikin su, duba da yanayin lokaci ba zai bada dama mu buga ba ɗaya ba, amma dan mu fito da yadda abubuwan suke, bari mu dauki misalin daya a cikin al-khulafa'ur rashidun, mu dauki daya a cikin sauran al-asharatul mubashirin bil janna ko guda biyu, sannan mu dauki wasu daga cikin sauran sahabbai. Mu dau misalin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, dan kasuwa ne da tun farkon musulunci, tun farkon musulunci ya kasance a tajiri ne, shi yasa ko da aka yi hijira daga garin Makka zuwa birnin Madina ya kasance ya dora akan wannan, dan haka attajiri ne. Daga cikin irin bijintar da yayi, ya yi wata rijiya wacce ake ce mata bi'urun Roma, wacce al'ummar musulmi suna shan wahala samun ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai siya ai masa a bashi tikitin aljanna, aljanna wala shakka, ya siya ya biya kuma ya tabbata cewa dan aljanna ne tun a nan duniya. An taba tambayi sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu cewa yadda kowa ya bar dukiyarsa a Makka a yayi hijira ya taho Madina ya zo ba tare da komai ba, kai ma haka ka zo, to amma kuma sai kai wa sauran fintinkau kudinka nan da nan ya dawo, me sirrin ne? Sayyidina Uthman ibn Affan sai ya faɗi wasu kalimomi ko wasu tip guda biyar waɗanda su ne sirrin nasararsa a kasuwancinsa. Ya ce kuntu u'aliju wa unami wala ashtari shaykan wala addari ribhan wa aj'alur ra'sa ra'sayni. Waɗannan su ne ƙa'idoji guda biyar da ya bayyana, waɗanda wannan su kaɗai idan muka ɗauki sun ishe mu muhadara mu ci sadda darasin da suke cikinsu. Ka ɗauki ƙa'idar farko, ya ce kuntu u'aliju, ni koyaushe ƙoƙari nake na duba na ga yaya za a yi na magance wata matsala, ta hanyar magance wannan matsalar sai ya zama cewa na samu riba. Kuntu u'aliju, ina magancewa, ina duba me mutane suke bukata, me suke bukata, di kuma sai na yi ƙoƙarin nema musu wannan abun dan na magance matsalar bukatarsu. Wanda wannan ba karamin tips bane na harkar tattalin arziki, da dama daga cikin marubutan zamani sun yi rubutu akan wannan bangaren, amma ba ma mai da abun zuwa ga asalin waɗanda suka koya mana shi, wanda suke su ne babban abun koyinmu. In aka tashi sai ai kotin maka cewa ai Brian Tracy ya faɗi a cikin littafinsa Rich Dad Poor Dad, ya ce kaza da kaza, idan kana bukatar kai nasara a kasuwanci to ka duba opportunity. Ita kuma opportunity ba ta samuwa a haka kawai, ka duba matsalar mutane ka magance musu matsala, in ka magance musu matsala to kai creating ma kanka opportunity. Dan Adam koyaushe yana da bukatu, idan ya duba ya ga abin da yake, idan ka duba ka ga abin da yake bukata kai masa shi zai zo ya siya, in ya siya ko ya nemi kai masa wannan aiki shikenan magana ta kare. Ka ɗauki misali kai matashi ne a unguwarku, ka gama digiri shekara biyu uku har yanzu ba aiki, ba white collar job, ba black collar job, balantana white collar job, kawai kana zaune sai dangwale dangwale irin na 'yan baiwa, kana jira ta fashe an ɗaure ka da igiyar zato, ko ba haka ba? Kai ta dangwalawa kai kai wata huɗu, wata shida, wata takwas kana ta dangwalawa, amma ƙarshe in aka gama sai a ce sorry, cheating is bad. Yawwa, cheating is bad, ko ba haka ba? Ka gama dangwalawa, in kai mining ɗin guda ɗari da wahala ashirin su fashe, a cikin ashirin ɗin kuma idan suka fashe da wahala ka yi dariya a guda uku, da wahala ka yi dariya a guda uku, wahalar da ake sha a wannan dangwale-dangwalen da kuke yi, wallahi yawanci rashin sana'a ne, inda kana da sana'a ba za ka tsaya ka bata lokacin ka a wannan dangwale-dangwalen da bin ka'idojin da suke sawa ba. Rashin sana'a da kuma rushewar tattalin arzikin ƙasarmu da rushewar darajar kuɗinmu, kuɗaɗen da ake bayarwa fa yanzu ka haɗa ka tara kayi katazin ko kome sunan shi wanda ya fashe kwanan nan, katazin kayi katazin ya fashe, an ɗauki kayi wata shida ko bakwai kana dangwale-dangwale an ɗauki dala 20 an baka, ko kana ƙoƙari an ɗauki dala 50 an baka kana jin cewa ai ka samu kuɗi. Dala 50 tabbas kuɗi ce yanzu idan ka buga ta dan wajen 84,500 ce, in ka mayar da ita USD ce ka je P2P ka cire za ka ga cewa kuɗi ne mai yawa. Amma ka waiwaya shekara 10 baya wallahi idan an baka dala 50 ba kuɗin komai ba ce, ba komai ba ce, saboda dala 50 din gaba ɗaya ba ta cika 8,000 ba. Kai shekara kai wata 7 wata 8 kana dangwala dan 8,000 dan Allah za ka yi, amma da yake 80,000 za a baka sai ka ga cewa kuɗin da yawa ko ba haka ba. To yana daga cikin dalilin da yasa matasa suka raja a wajen neman na banza a kirito shine rugujewar tattalin arzikin kasarmu. Allah ka farfado mana da tattalin arzikin kasarmu. So kaga idan kana zaune ka gama makaranta ba aiki, to sai kai nazari kaga cewa menene matsalar al'ummar da suke kewaye da kai, wace matsala suke da ita da zaka magance musu, wanda ta hanyar magance wannan matsalar za ka samu riba kai kuma ka dinga samun kuɗi. Kamar yanzu kawai duba matsalar gawayi, gawayi kadai wannan call da ake siyarwa, mutane da yawa lantarki ta yi tsada ba a iya girki da hot plate, ballantana gas ya zama ɗan sarki, da yawanci an koma mai gawayi. Dinga sarowa ne mu oda ana tsoro maka a sarin trailoli in za su wuce su sauke maka, ka rage farashi ka ƙara incentives, iya kewayen mutanen unguwarku ka raba lambobi, duk wanda yake so kawai ya kira lambar nan a kai masa har gida. Za a kira ko ba za a kira ba, za a kira ka magance musu matsala. Wani ya fita wajen aiki an yi waya an ce ba gawayi, ana so za a ɗan ɗora da wake da mai da yaji, yara sun kusa dawa a makaranta, cikin sauki zai kira da Allah a kai mun gawayi gida, nan da nan za ka kai a maka transfer. Akwai balu addition ko babu, to ka duba matsalar al'umma, in ka magance ta to za ka samu opportunity. Shine kuntu u'aliju, ina kokarin na ga ina solving problem dan samun opportunity. To sai ce wa unammi, yana kokari ya dinga bunkasawa, wanda wannan shine yadda ake renan jari, ka biyar da jari a hankali kada ka tsora masa nauyin da ba zai iya dauka ba. Jari a kasuwa a hankali ake binsa, duk wanda zai koyar da kai entrepreneurship da zaka yadda zaka yi succeeding a startups, to ga karatun wannan shine wa unammi din a wajen Sayyidina Uthman ibn Affan. Wa unammi, kayi kokari ka ga yadda zaka dinga bunkasa ribar ka a hankali a hankali tana haɓaka, ba lokaci ɗaya ake girma a kasuwanci ba, kana bunkasa ta kadan kadan, ta hanyar bunkasa ta kadan kadan a haka za ta girma. Duk wanda ka gani yayi nasara a kasuwanci da kadan kadan ya fara, to in ka dage tun kana yi a hankali, in ka iya maintaining capital kadai aka kai wani lokaci, to lallai zaka kai ga yin nasara. Wanda wannan in ka duba duk wani mai arziki da yayi nasara a kasuwanci zaka ga daga ƙasa ya fara. In ka ga wani mai babban shago da manya-manyan store, in ka tambaye shi zaka ce zai ce maka daga tire da kofar gida ya fara. Asali ya fara da tire da ne a kofar gida. Duk yaro dan karami da ya iya maintaining maka tire da wahala idan bai iya rike maka shago ba. Saboda tire da kofar gida ana dan siyar da dan alawa ne da biskit da sauran kayan kusa da baka, wanda shi ma a karan kansa yana kwadayin waɗannan abubuwan. Amma zai siyo ya bude ya siyar, kuma ya tabbatar bai shanye alawar ba, bai cinye biskit din ba, har ya zama ya samu riba ya ƙara siyo wani gobe, wannan ba ƙaramin training kake bashi ba. Lokacin da ya girma ka bashi dan shago, in ya rike maka jarin 10,000, to ina tabbatar maka idan an bashi duk miliyan ɗaya zai iya rike ta idan aka kwana biyu. Amma yaron da bai san yadda zai mayar da 1,000 ta zama 1,000 da naira 50 ba, amma yana so ya sa hular 30,000 irin ta kan alkali, bai fa iya mayar da naira 1,000 ta koma 1,000 da naira 50 ba. Yana so ya rike waya mai zafi ya dan sa ta a gaban aljihu dan idan ta guda biyu guda uku nan su fito zazzafa ko ba haka ba to ko ka dauki wannan kudin ka bashi babu inda zai je wannan dalilin yasa kuke ga ana cewa dukiyar gado bata albarka ba gaskiya bane dukiyar gado za ta iya yin albarka idan ta shiga hannun da ya san yadda ake sa dukiya ta yi albarka musamman kuma idan ta kasance ta halalci amma yawanci abin da yake faruwa mafi yawan dukiyar da ake mutuwa a bari ba dukiya bace da aka tara ta halal yawanci yake halal ya ce haram ce wasan ma haram din ce zalla to shi kuwa garin bauza a farofaro din banza yake tafiya fa amma zabadu fa yadhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yankutu fil ard to sai ga an mutu an barwa yaro dukiya dama bai iya sarrafa ta ba an bashi miliyan 50 da babansa ya tara ya bari a take ma tsakanin mota da sitira da waya da komai ya kashe miliyan 7 a hankali kafin a wayi kafin a shekara 1 biyu sai kaga motar ta lalace ba zai iya gyara ta ba saboda me saboda dama tun bai iya juya kudi ba kashe kudi ya iya to sai kaji an ce ai dama dukiyar gado ce ba ta albarka a'a bata dama ba mai albarka bace kuma bace shiga hannu kwararre mai albarka ba amma da dama ka duba a garinku ka duba a unguwarku zaka ga ba za ka rasa ɗaya biyu dukiyar da ta yi albarka ba kuma ta gadon ce yawanci matsalar shine wanda aka barwa gadon ba su sha wahala wajen nema ba shi yasa da dama daga cikin attajirai ba sa barwa ƴaƴansu ba sa so su bar ƴaƴansu su ji daɗi kawai da dukiya ba su san wahalar nema ba tun yaro yana karami sai a fara nuna masa ya je ya nema to idan ya san zafin nema to ba zai dinga kashewa haka kawai ba to wannan shine wa unanni inji sayyidina Uthman ibn Affan to sai ka'ida ta uku ko dabara ta uku da ya sanya sai ya ce wala ashtari shaykhan yace bana siyan tsohon abu bana siyan abu mara kyau shi ka'idarsa komai nasa akwai standardization wanda wannan shine kuma yin abu mai quality kayi abu wanda yake mai kyau mai kwari wanda duk wanda ya san naka naka ne to in yana neman mai kyau za a ce ka je wajen wani to wannan kuma shine yake bada trademark yake building business name kuma ya zama cewa duk abin da kake da shi kai mai kyau ne kowa ya san naka mai kyau ne to duk inda ake neman mai kyau kai za a nema ka kaddara kawai yanzu misali a ce ka bude wajen siyar da balangu da tsire kai kullum baka yanka wani nama sai tinkiya lafiyayya amma fa akwai tsada za a je a siya ko ba za a siya ba da bako zai zo ya ce ni nama nake so mai kyau irin ɗan Abujan nan sun zo sai a ce a je tukubar Alhaji Garba mai suya ana zuwa in dai mai kyau ne garanti ga ɗanɗano ga maiko ga kuma daɗi ko ba haka ba in dai mai kyau kake so ka je wajen sa amma matsalarsa akwai tsada akwai wanda shi tsada ba damuwarsa bace tsada ba damuwarsa bace mai kyau yake so a san ka da cewa kai naka mai kyau ne shine kawai zaka yi kima ga kuma misalai birjik a kusa ku duba kayayyaki da ake kawo mana muna amfani da shi akwai kayan da an fade shi kawai kai ka san mai kyau ne yanzu idan aka ce Apple waya Apple ko computer Apple mai kyau ce ko mara kyau ce na'am da kaji ka san ba layin ta Kano bace ko ba haka ba idan aka ce maka misali yanzu atamfa ce sai aka ce wannan atamfar ƴar Ingila ce ko ƴar Holland ce kai da kanka kake jin cewa mai kyau ce ko ba haka ba amma idan aka ce maka ƴar Najeriya ce ya zaka ji to mu ba ana ƴan Najeriya ba mu da wannan ka'idar wala ashtari shaykhan ba mu da ka'idar siyan abu mai kyau ba mu da ka'idar yin abu mai kyau komai namu mu ba mai kyau bane shi yasa ko abu muka yi sai mu sa masa sunan wata kasa ka je kofar wan bai ka gani ana daga gefe a rumfuna daga cikin kasuwa ana ta bubbuga takalma in aka buga sai a dauko wani stamp sai a buga musu made in Italy kana fa zo na fa gashi ka ga inda ake yi can gashi nan kuma an kafe shi a shago kuma an sa maka made in Italy saboda in aka ce maka made in Nigeria ne automatically ka san cewa mara kyau ne wannan yasa kake ganin akwai kuskure da ƴan boko da yawa suke yi saboda wannan ɗabi'ar tamu. Idan aka ce wannan abun local ne, menene kishiyarsa a Turanci? Na'am? Original. Original kuma unconsciously muke, har yanzu ba ku gane cewa kuskure kuka yi ba. Ba ku gane cewa kuskure kuka yi ba, saboda mun saba duk abinmu local to ba mai kyau ba ne. Wanda yake foreign shi ne mai original, na ƙasar waje shi ne mai kyau, amma na gida ba mai kyau ba ne. To local kishiyarsa international ne ko foreign, amma shi kuma original kishiyarsa pirated mara kyau. To mu namu duk abin da aka yi a Najeriya shi ne local. Shi yasa za ka ji musu ɗan Najeriya da an ɗauko abu ya duba a cikai wannan local ne ai. Da ya ce maka local ɗin ma za ka ji cewa kawai ai ba mai kyau ba ne. Ka je wasu ƙasashen, ka tafi Birmingham ko ka je Westminster a ƙasar Ingila, ka nemi wani abu ƙirar Ingila, ka tambayi Bature ka ce kana so, misali ka ga rediyo ƙirar Ingila ka ce kana so, sai ce maka wannan ƴar ina ce, zai gaya maka locally made in UK. Local ce mata wannan ƴar gida ce, mai kyan ce ta hakika, ƴar wannan ai ƴar asalin Ingila ce, ƴar gida kenan, ita ce local. Na yi karatu a ƙasar Malaysia, ƴan Malaysia suna ji da kayansu na gida, duk abin da suka yi a ƙasarsu, wanda wannan yana daga cikin sirrin ci gabansu, duk abin da yake su suka yi suna jin daɗinsu, suna kimanta shi. In ya ɗaga zai gaya maka this is local, Malay local, yana faɗa da izza local, yana gaya ma wannan na cikin gidan ne, mai kyau ne ɗan Malay, ba irin wace kai lala local ne, ɗan ƙofar Bombay ne ko ba haka ba, local ne. Da ya ce local ɗin ma kai ka san ya mayar da shi wani abu daban. So aka ce local ana nufin abin da aka yi shi a gida. To in gidan ana yin mai kyau, wala ashtari shaykhan, an bi irin wannan ka'idar ta sayyidina Uthman ibn Affan, to za a yi mai kyau. In kuma ba a bi, to dama na gida mara kyau ne, to ba a bi ka'idar ba, dan haka ba za a yi nasara ba. Shi yasa ka ga wanne kaya na Najeriya ake ɗauka a kai ƙasar waje, ko nan Niger ba, Oba Sahara ba, Oba Si ba, ma Oba Sahara ma ba ma kaiwa, ba ma kaiwa Niger nan, ba ma iya sarrafa kaya mu kai musu, sai dai mu a sarrafo mana komai daga China, daga ina ne a ɗauko a kawo mana. Abincin da zamu ci ma ba ma iya nomawa, sai dai a kawo daga India ko a kawo mana da Thailand ɗin nan completely. Idan ka ɗauko ta ka sa ta a cikin jihar Bauchi da jihar Yobe, sai an samu saura, amma ita za ta ci yadda Najeriya. Saboda me? Saboda lalacewa. So don haka idan kana so kai nasara a kasuwanci, dole ya zama kana branding, ya zama kai duk abinka branded ne, mai kyau ne. Ualiju wa unammi wala ashtari shaykhan, baya siyan abu mara kyau, duk abin da zai siya shi mai kyau ne, baya siyan outdated abu, duk abin da zai siya mai kyau ne. Wanda wannan ɗaya daga cikin sirri ne na mai na nasara a kasuwanci. So a san ka da yin mai kyau, ko da ba a gane ba a hankali a hankali, wata ran za a zo a gane. To sai ka'ida ta hudu yace wala azdari riban, yace ni ba na rera riba, komai kankancin riba ba na rena ta. Wanda wannan kuma market strategy ne, yana duba turnover ne, yana duba turnover nawa zai samu. Idan ya siya ya siyar, ya ƙara komawa ya siyar. Idan a Kano kake ɗan kasuwa yake siyo kaya, a sati zai je Kano so uku ya siyar, ya ci ribar, misali a kowanne guda ɗaya ya ci ribar naira 500, wani shi kuma ya ce sai ya jira sai ya yi 1,000, sai sati biyu bai siyar ba, shi kuma wannan ya tsora 500 so uku a sati. Lokacin da wancan ya siyar ya samu ribar 1,000, shi kuma ya ci ribar nawa kenan a satin? Ya ci 2,500 ko 3,000, kaga ya fi shi cin riba. To shine wala azdari riba, kada ka rena riba, komai kankantarta, kada ka rena riba. Idan kana kasuwanci, ka damu da ci gaba da tafiya kasuwancin, ya ci gaba da miƙewa, ba wai adadin abin da zaka samu ba. To sai yace wa aj'alur ra'sa ra'asaini, yace to kuma daga cikin strategy na cikon na biyar shine akwai risk management. Chief risk officer ne, na harkar kasuwancinsa, baya yadda ya sanya ƙwayayensa a cikin kwando ɗaya sai ya raba ɗaya suna kwandon nan ɗaya yana kwando na baya kuma a wata motar daban-daban kamar yadda ƙwararrun ƴan ƙwai suke yi. In aka tashi za a kawo ƙwai daga Jos, za a kawo Azare, to ba haka kawai za a sa duka na mutum ɗaya a mota ɗaya ba, a'a mutum uku sai su haɗu sai su yi. Idan kacan 300 za a kawo, to 100 na wane, 100 na wane, 100 na wane, kowa yana da 100-100 a cikin me, a cikin kowace mota. Allah ya kiyaye da za a ci irin burkin nan ba a yi shiri ba, ƙwai ya taho ya rugurguje, mota ba ta faɗi ba amma ƙwai da ƙwai sun haɗe a kake gani, za a samu matsala ko ba za a samu ba. A cikin crate 300 sai ya zama cewa crate 120 sun fashe duka. In ɗan kasuwa ɗaya ne ya rasa 120 a lokaci ɗaya, kusan fa magana ake ta 30-40% na jarinsa ya rugurguje, akwai matsala ko babu? To amma yanzu idan aka raba wannan asarar ya zama kowa zai ɗauki 40-40, a cikin 300 kaya asara 40, da sauki ko ba sauki, wataƙila ma iya ribar satin kaɗai za ta iya maka kobarin wannan. To wannan risk management ne, yadda za ka kula da tsara kare kasuwancinka daga cikin daga asarar da ka santa da ma asarar da baka santa ba, saboda kada ka tattara a waje ɗaya. Kayi ƙoƙari ya zama kana da wani abu, kar a ce kai ɗan kasuwa ne kana da shago a kasuwa, complete iya komai da komanka ƙarfinka a cikin shagon kenan. Allah ya kiyaye, ba fata ake ba kamar yadda kwanaki Allah ya jarraba al'ummar wannan gari da gobara, muna addu'a Allah ya maida musu da alkhairi. Idan aka yi gobara komai ya kone, to ta ina za ka fara? Ai akwai mushkila ko ba haka ba? So don haka sai ka yi ƙoƙari ya zama cewa ga wani jarin a nan kuma ga wani jarin a jeji, an ɗan siya ƙasa an wullar, ko matsala aka samu sai ka ɗan siyar da filinka sai ka zo ka ƙara ɗorawa. Aj'alur ra'sa ra'saini, risk management daga cikin ƙa'idojin nasarar kasuwancin Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu. To wannan kaɗan daga cikin misalai kenan, bari mu ƙara ɗaukar wani sahabin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Bari mu je cikin al'asharatul mubashirin bil janna, mu ɗauki al-ganiyyu shakir, mawadaci mai godiya, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf yana daga cikin masiya wadata a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ma daga scratch ya fara. Da attajiri ne a Makka, bayan an yi hijira ya bar dukkanin abin da ya tara a Makka ya dawo Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan uwantaka tsakaninsa da ɗaya daga cikin al-muhajiruna walladina awaw wa nasaru, Sa'ad bin Rabi', wanda wani mutum ne mai karamci, da samun irin karamcinsa a tarihi yana wahala. Shi ne da aka hada su ɗan uwantaka, ya ce masa ka zo ya kai Abdurrahman bin Auf, ka zo ka duba gida na, ka nemi ɓangaren da ya maka ka ɗauka, jari na kuma zan raba rabi na baka, tunda ka bar iyalanka a can ka zo nan ba iyali, dubi wacce kake so a cikin guda biyu, ko amarya ko uwar gida in sakar maka ta yi idda, kawai ka aura. Nawa za su iya yin wannan sadaukarwa da yanzu a mutanen yanzu? A cikin 1000 idan aka samu, nawa za a samu? To in an ci sa'a dai a samu guda ɗaya, to ba wannan ɗin ba. To banda jaruntar Sa'ad bin Rabi', to ka duba kuma jaruntar shi Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Da aka zo aka yi masa wannan ofa ɗin, ya ce masa ga abin da nake so ka yi, ga abin da nake so ka zaɓa. Idan mutanen yanzu ne kuma waɗanda za su karɓi waɗannan su kuma mutum nawa ne a cikin 1000? Na'am? Nawa ne zai ce to na gode a nuna mun hanyar kasuwa? A cikin 1000 nawa ne za su yi haka? In an ci sa'a a samu guda ɗaya, mu yanzu zamaninmu da samarinmu suka haddace duk wani hadisi na neman banza, hadisi ma hadisi ba hadisi ba, irin zancen nan da ake yi kawai a haɗa shi, ba hadisi ba hadisi na neman banza, wa man taraka bati siddan, ko ba su bane, wa man taraka bati siddan fa huwa jahilun. To ƴan wa man taraka bati siddan za a ce masa ga mata, wallahi in kai wasa amaryar zai duba shi ita yake so, ko wacce tafi kyau, jarin tsab zai karbi rabi in shago ne na kasuwa sai yan dubu wanda yake bakin titi zai ce to ni a bani wannan ɗan wa manta raka baki sidda amma sayyidina Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sai faɗi kalimarsa wacce tarihi ya kiyaye ta yace barakallahu laka fi malika wa ahlika Allah ya sanya albarka a iyalinka Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarka ni ba wannan nake so ba dullani ala suqil madina muna mun hanyar kasuwa ina kasuwa take malam doktor ash-sheikh doktor Salman al-Auda ya littafi kawai dullani ala suqil madina sunan littafin kenan ku nuna mun hanyar kasuwa ina kasuwa take ba dai kasuwa ka je ka nema ba ka tashi kai yunkuri Allah ya taimake ka ya baka nima nuna mun hanyar zan je na nema haka kuma ya tashi ya je ya nema din ba a jima ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya shigo masallaci sai ya ganshi alamun annashawarsa ta dan canja sai ya ce Abdurrahman bin Auf ya naga kana dan kyalli ne naga kana shekin fuska ko dai an samu ci gaba ne yace ya rasulullahi ai nayi na dan ƙara fadin gida ma'ana nayi aure yace ah nawa ka bayar yace daidai nauyin tsagin dabino na zinare shi ya bayar kaga daga zero yanzu ya samu nawatun min zahab yace to ai da kai walima ko dan taure da ka dan yanka ai da dai an sani wanda ya fara daga zero yanzu gashi zai yi walima da dan taure ko to haka ya ci gaba ba a jima ba sai da ya samu dirhami 100 ya raba rabi ya sadakar fi sabilillah ya taba ba da kyautar raquma 700 da kayan su da komai da suka zo ya bayar da su fi sabilillah aje ai aikin daukar kalmar Allah da su da ya rasu wasiyar da yayi ga ummahatul mu'minin kadai zinare 40,000 abinda aka raba na gado da aka raba abinda ya bari ya haura zinare 100,000 wanda wannan ana maganar in kai converting a rate din shi na yanzu ana maganar kusan miliyan 30 da wani abu ne ana maganar miliyan 32 zuwa 33 na dola wanda in ka mayar da shi naira ana maganar kusan biliyan 50 da wani abu ne sai ya rike jahar Bauchi tun daga kan gwamna har zuwa karamin masinja kuma ba aiki kadai fi sabilillah ba har da wannan dan hauma hauman da ake duk gaba ɗaya zai rike su wa walidin wa ma walada wannan abin da ya bari kenan fa daga ina ya fara daga zero daga dullani ala suqil madina darussan da suke cikin wannan kissar in muka dube suna da tarin yawa daga ciki akwai kanunu shaja'a ka kasance cewa kai mai jarumta ne kana da jarumtar ka je ka nema wannan ba karamin muhimmanci yake da shi ba koda kana da shi koda gidanku akwai kai kokari ka zama kai developing habit na self reliance dogaro da kai ka fita ka nema wanda wannan ita ce sunnar annabawa wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira dan haka ke zama kana da kokarin so ka nema a daidai kun annabawa alqur'ani ya bamu labarin cewa masu dogaro da kansu ne suna tsayawa da kansu annabi daud wa allamnahu san'ata labusin lakum wa laqad ataina dauda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayru 'alanna lahu alhadid an i'mal sabighatin wa qaddim fi sabbi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir hakanan annabi idris annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a hadisin ibnu maja ya kasance kafinta ne da gumin sa yake hadawa ya nema hakanan annabi musa alaihi salam lokacin da ya fita daga madiyana ya samu intelligence report cewa za a zo a halaka shi innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fa khuruj inni laka minan nasihina wa kharaja minha khaifan yatarqabu can da ya fita falamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani sai ya tambaye su kala ma khatubukuma suka ce la nasi hadda izrar ri'a'u wa abuna shaykhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayhi ilayya min khairin faqir ko da yazo ya zauna karkashin bishiya yayi addu'a yace ya ubangiji duk abin da ka so karmin na alkhairi ina bukata a take aka amsa addu'a sa sai ga daya daga cikin ƴan matan nan masu biyayya faja'atu ihdahu ma tawshi ala istihya'i qalat inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita laina falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin daya daga ciki ta gansa ta kyasa tace ya abatis ta ajirhu wannan a rike shi mana kar a bashe ta wannan material ne ci wannan material ya abatis ta ajirhu a dan ba shi aiki mana kar a bari wannan ya tafi yace to inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini mahallu shahide shi ala an ta ajurani 8 hijaj wa in atmamta 10 fa min indi wa ma uridu ana shukka alai sa tajiduni insha Allah قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليكم والله على ما نقول وكيل دغنن يا جما سيدي حسابين اصلن wannan shekaru 8 ko 10 sannan falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahli anas min jarib turinara mahallu shahid annabi Musa ya zage ya nema to haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tin yana karami a makka yake ciwo da ya daga yayi kasuwanci cikin dukiyar ummuna Khadija radiyallahu anha ya kuma koyar da sahabbansa practically bayan yayi practically ya koya musu policy ne yadda ake neman dukiya yace ku kula kada wani ya dai dogara da wani kai kokari ka zama mai tsayawa da kanka al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla yace bi alli an ya'khudha ahadukum hizmahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam dayan ku ya dauki igiyarsa ya tafi jeji ya dau lauje ya yanko itace ko yanko ciyawa ya zo gari ya siyar ya ci abinci da shi yafi masa alkhairi sama je yana roƙon mutane sama da je yana roƙon mutane haka kuma suka yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama mana role model a aikace to kaga kenan ka zama kana da wannan shaja'a din wannan courage na ka tsaya da kafarka wannan shine babban darasin da yake ciki ka gwada ya kai tambayowa na hakika ka gwada ka rabu da wannan mining din ka je kai mining din kasa na gaske kai ka shiga harkar noma ka gani duk yanzu wannan hayaniyar da ake yi da matsalolin da ake yawanci wanda suka fi zama daga wanda suka fi fadawa a ciki daga mai zaman banza mara sana'a sai ma'aikacin gwamnati mai jiran wata ya mutu amma ƴan kasuwa su da sauki balle kuma manoma abinda buhu biyar zai masa da na gonarsa in ya cire yayi siya har yanzu buhu biyar zai masa buhu biyar din da ake siyarwa misali na wake da ana siyarwa 20,000 to 30,000 yanzu 200 da wani abu me damuwarsa ba shi da damuwa mining yake yi na gaske kai ma ka je kai mining ya kai dan uwa ka samu wannan kanunu shaja'a din ya zama kana da zeal na ka tsaya da kafarka wanda duk wani successful businessman ka tambaye shi zaka ga da haka ya fara na taba kallon hirar da aka yi da Alhaji Ali Kwadangote yace duk da gidansa gidan kudi ne ya tashi kakansa attajiri ne mawadaci ne sosai ce amma shi bai da ya tsaya yana jiran na amutu alakargiwa mu ci nama ba wannan yake ba da kansa ya fita ya je nema sai da ya fi kakan nasa ya ninka kakansa ya ninka babansa ya zama shine bakar fata mafi kudi a Najeriya ya tafi shine mafi kudi a Afrika kuma ya zama abokin farafata mafi kudi kasan su kudi yaran su daya masu kudi suna jin yaran masu kudi ko ba haka ba Allah ya tawala yanzu da zaka samu daya daga cikin attajiran da suke zuwa majalisi lokaci daya kawai kai waya kace ni Alhaji da Allah turo miliyan 2 wallahi zaka sha mamaki eh to Allah ya tawala wato network din ne saboda me kai baka fahimtar yaran amma da wani alajin zai kira shi lo da Allah samun 200 mana okay to Zenith Bank za a sa ko Taj Bank ko Jaiz a take kawai zai miliyan 200 ba a take zai wulla mun saboda me suna jin yaran juna shi yasa kake ganin Alhaji Ali Kwadangote dan baki da shi amma sai ka gansu da Bill Clinton abokan juna ne da zai fita ya je America zaka gansu da Jeffrey Bezos in zai je China zaka gansu da Jack Ma in zai koma America zaka ganshi da Mark Zuckerberg saboda me suna jin yaran juna ko ba haka ba to kai kokari ka zama kana da wannan shaja'a din ta kokarin nema to daga ciki sai akwai kanun al-fursa kokarin kai amfani da dama duk inda kaga dama ta nema kai amfani da ita. Sidna Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yake cewa sai da ya kai matakin da in yana tafiya a jeji idan a hankanya in ya daga dutse a bakin hanya zai ga kudi a karkashin sa. Wasu sai suke yi wa hadisin fassarar gwari-gwari, ba su fahimci economic terminology da ya ajiye karkashin hadisin ba. Yace abinda yake gani ba wai in ya banka da bane kawai, wannan ai tsuntuwa ne ai. In yana tafiya ya ga dutse a bakin titi yana ganin kawai wannan dutsen za a kawar da shi kudi ne. In za a kawar da shi kudi ne wanda shine wannan kuma entrepreneurial mind, ake kana da zuciya da kwakwalwa ta hangen opportunities na kasuwa. Inda abokanan zaman mu iyamurai suka mana zarra kenan. Yawanci su idan suka zo kawai opportunities suke gani, suna zuwa gari kawai kudi suke gani. Shi yasa zaka ga iyamuri ya zo da dan gajeren wanjansa shekara uku shekara hudu ya fara hawan manyan motoci. In kaga ya fara hawa mota to yana da kudin motar goma. Kai kuma kana nan dan gari kana bako ne, kai ne bako. So dan haka wannan kanun din na fursa, kulawa da opportunity, ita kuma wannan opportunity in ka tashi ka inganta ta kamar yadda can ya fada in kuntu aliju wa unammi wala ashtari shaykan, ya zama in ka zo yin opportunity ya zama akwai packaging, zaka yi shi yadda al'umma suke so, irin abin da ake fada a yaran yanzu customer centricity, a yaran business na zamani customer centricity, ya zama you first, customer shine farko, mai customer ka yake bukata. To tun kafin ya gano me yake bukata kayi kokari ka tuno masa kayi masa, wannan shi zai maintaining dinka a cikin business, ya zama kai ka ci gaba da updating kanka. Otherwise idan baka updating kanka a kasuwanci to zaka wayi gari an tafi an barka. Yanzu duk wanda sana'arsa siyar da wayar tarho ne, irin kan wayar tarho din nan ta Nitel, dala zai ci gaba da cin abinci? Duk wanda sana'arsa siyar da film din daukar hoto ne zai ci gaba da cin abinci? Ko wanda sana'arsa kafa shago da rumfuna na dangwala waya ne, ka je ka kira a kira maka wani sai ka yi magana da shi ka wuce, zai ci gaba da cin abinci? Amma da duka waɗannan sana'o'i ne yanzu fa, kamar masu sana'ar POS ne, ku yi hakuri a dinga hadawa ana yi da wata sana'ar daban. Sana'ar POS ba sana'a bace da za ta ci gaba ta bulle. Ku yi hakuri masu POS, ku dinga yi kuna advancing, kuna innovating, kuna kuma diversifying. In ka ci gaba da ka rike POS shi kadai, lokacin da cashless policy kowa fa ya saba fa, to ba a bukatar cash din nan. Kun dan ga yadda akai kwanaki da akai cashless, kowa kawai ya saba, mai awara ma tana da account, ko ba haka ba? Mai awara ba ina rena ta ba, balle mai tsire ko mai balangu, da an siya kawai sai a masa transfer. So idan aka kara ci gaba aka koma irin wannan smart transfer din kawai a wayar ka zaka kara, kamar yadda ake a kasashen da suka ci gaba da yawa, in kai ciniki kawai dan karawa zai code din nan ɗiɗɗi kawai shikenan an cire kuɗin sai kai gaba. To shi zaka tsaya kana lalumin kuɗi ana kokarin baka canji. To daga wannan lokacin mai POS zai gane cewa ba shi da sana'a. A yi kokari a ci gaba da yi, amma fa a dinga hadawa da wata sana'ar, kar a dogara da ita, duk sana'ar da take da alaka da zamani, to fa ci gaban zamani technology idan kai kana tunanin kana nan, to fa yayi nisan da ya kai jama'ari ko ya kai shiwarin ko ya kai dutse. So kai kokari ka dinga tafiya kana advancing, wanda wannan yana daga cikin hanyoyi da za su taimaka maka wajen bunƙasa kasuwanci. Daga ciki akwai kanun mai muhimmanci da Sayyidina Uthman bin Abdurrahman bin Auf ya amfani da shi wajen bunƙasa dukiyarsa, wanda wannan shine kanunul infaq. Kanunul infaq, me ake nufi da kanunul infaq? Shine ciyar da dukiya, ka dinga kyauta, kana sadaka, kana zumunci, kana ci a kanka, kana ciyar da iyali. Wannan ba karamar hanya bace da za ta bunƙasa maka dukiya. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. duk abin da kuka ciyar dan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar maka gurbi. Wanda wannan ka'ida ce mujarraba, duk lokacin da ka kasance kana ciyar da dukiyarka to Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga baka. Lakani ne ma na samun kuɗi, in kana so ka samu kuɗi kawai ka bada na hannunka Allah zai baka wani. Wannan lakani ne, amma an faktu min shay'in fa huwa yukhlifu. Shi yasa a cikin Al-Qur'ani ayoyin da suka yi umarni da infaki, ciyar da dukiya, suna da wahalar kididdigewa. Suna da wahalar kididdigewa. Tun daga waɗanda suka yi maganar muhimmancin ciyarwar, alladina yunfiquna fis-sarra'i, alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Wa mathalu alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Zuwa ayoyin da suka nuna cewa kai da kake boyewa ko kake rowa baka bayarwa ba dabara kake ba, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum wala yakunu amsalakum. Malamai suka ce a cikin Al-Qur'ani da wahala ka samu wani bigire da ake ambaton mutanen kirki. In dai mutumin kirki ne, in aka yi magana siffarsa daya to ta biyu ko ta uku sai kaji cewa yana ce da dukiyar sa fi sabilillah. In dai mutumin kirki ne a Qur'ani. Mu faro bismillahir rahmanir rahim alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Su wane ne al muttaquna? Alladina yu'minuna bil ghaibi daya, nabiyu fa wa yuqimuna salata, siffarsu ta uku fa wa mimma razaqnahum yunfiquna. Mu kara gaba, this is Baqara, mu ji Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina. Su wane ne al muttaquna? Sune siffarsu ta farko, sune alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinina. Kai gaba ka danka karasa Ali Imran, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. To sune ya suke, yaya suke? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kaga siffarsu ta farko, idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Ta biyu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Daga nan fa, wa mimma razaqnahum yunfiquna, sai da ciyar da dukiya, ita ce siffa ta uku. Ka karasa, ka yi gaba, ka daflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'anil lagwi mu'riduna, sai aka ce me? Walladhina hum lizzakati fa'iluna. Ciyar da dukiya fi sabilillah. Ka tafi suratul lamfali, suratul ra'd, suratul ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin mutanen kirki da siffofinsu. Walladina sabaru ibtiga a wajihi rabbihim wa aqamus salata. Sabaru ibtiga a wajihi rabbihim, sai yace me? Wa aqamus salata, suka tsayar da sallah. Daga nan sai me? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar. Waɗannan su ne suke da makoma mai kyau nagartacciya. Allah ka sa mu dace da ita. Mecece wannan makoma? Ita ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Ta ina suka samu? Hadda infaki a ciki. Ka tafi cikin suratu al-Furqan, inda aka yi bayanin ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. كاغا سوني يمشون على الأرض هونا كو سيكوما مي روقان الله يكاري سدقا وتر جهنم دقنا سيمي والذين إذا أنفقوا. Sune idan suka tashi ciyarwa, lam yusrifu walam yaquturu wa kana bayna dhalika qawama. Wannan kuma dama shine infaqin mu'mini. Wala taj'al yadaka maghdulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura kanu qalilan minal layli ma yahjauna. Dai kenan ko wa bil sahari hum yastaghfiruna. Sai aka ce me wa fi amwalihim haqqul lisaili wal ma'lum. Malam ba za ka zama mutumin kirki bane dai kana da kuɗi sai kana bayarwa. Ba za ka zama mutumin kirki ba da nasoshin alqur'ani in dai kana da kuɗi sai kana ba da kuɗi. To kuma ciyarwar hanya ce ta bunƙasawar. Kun ga dai kisar Abdulrahman bin Auf yadda ya kasance yana ciyar da dukiyarsa. Kun ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya dinga mayar masa da gurbi. Bayarwa yake amma sun ki karewa saboda ya yadda da ka'idar ya ciyar Allah zai mayar masa gurbi. Anfiq unfiq alayk. Ka ciyar domin ni zan mayar maka gurbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rauni da rana za ta fito a cikin sa face mala'iku guda biyu sun fito suna addu'a. Ɗaya yana cewa Allahumma a'timun fiqan khalafan, ya ubangiji mai ciyar da dukiyarsa Allah ka mayar masa da gurbi. Wa a'timun sikan talafan, shi ko wancan marowacin mai kankamo Allah ka dinga aiko masa da asara. Yana faruwa ko baya faruwa? Dan adam zai dinga mali mali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai dinga dukiyata. Yace to dukiyar taka guda uku ce fa. Fa halaka min malika illa ma akalta fa amdaita aw labista fa ablaita aw anfaqta fa amdaita. A dukiyarka kala uku ce, ko dai wanda ka ci a cikin ka da ya tafi aka narka shi ya karasa so kawai, ko kuma wanda ka sa a cikin jikinka tufafinsa ƙarshen shi ribewa zai yi. Duk wani tsumma da ka gani yana yawo da sabo ne, da kayan sallar wani ne, haka na jikinka shi ma kuma tsumman wani ne. Wata ran za ka ga ana ɗaure kaya da shi. Watilka layyamun dawuluha bainan nas, ce take aiki. To sai kuma na haƙiƙani na gasken shi ne wanda ka ciyar shi wannan zai tafi ya same ka, ka tura shi lahira sabin sakawarinka. So dan haka yana daga cikin abin da zai bunƙasa maka dukiya ka kasance mai ciyar da dukiyarka fi sabilillah. Wanda wannan practical ne a kissar ko kuma a rayuwar Abdulrahman bin Auf kamar yadda muka gani a wurare daban-daban. Duba da yanayin lokaci zan jimtse shi ma, wannan mun samu darussa masu tarin yawa. Mu dauki wani sahabin Sayyidina Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin al-asharatul mubashirin bil janna. Dabaru shi ka'idar da zamu dauka a wajensa shine ka'idar amana. Ya kasance dan kasuwa ne mai amana, mutane suna yawan tara dukiyarsu a wajensa. Ya kasance yana shelanta musu, to duk wanda ya ka kudinsa ni ba ajiyewa zan yi ba, juyawa zan yi, in na juya na dan sako na abun tsakura masa a ciki, ka yadda eh to kawo in baka yadda barke kayanka saboda amanarsa. Malaman da suka rubuta tarihinsa suka ce an ɗan watanni ana shela a masallatai da wuraren aikin haji ba a raba gadansa ba, ana tambaya duk wanda ya san ya bada ajiya ga Imam Az-Zubair ibn al-Awwam ya zo ya karɓi kuɗinsa, ya kawo sheda ya zo ya karɓi kuɗinsa. Malamai suka ce concept ɗin bankin musulunci ya fara tun a zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan tsarin da Az-Zubair ibn al-Awwam yake zo da shi, ya karɓi dukiya ya juya dan abin da aka samu ya dawo maka da shi. Sun kasance masu amana ne. To darasin da yake cikin wannan shine amana. Wannan amanar da ta yi karanci yanzu ba ƙaramin sinadari ba ne na ci gaba, ba ƙaramin sinadari ba ne na bunƙasa kasuwanci. A matsayinka na matashi ya kai ɗan uwa ɗan baiwa na gaske, ba ɗan baiwa kiripto ba. Kai riƙo da amana. In kai riƙo da amana za ka yi farin jinin da baka taɓa tsammani ba. Domin ba mutane aka rasa masu taimako ba, mutane masu amana aka rasa. Duk wanda aka gwada shi aka tabbatar da amanarsa, duk wanda zai yi harkar kasuwanci mai amana yake nema, ga kuɗin ana da shi. Yanzu watakila alkali akwai 'yan miliyoyin sakakan nan tayi. Misali nake ba za a lagatuma. yana so a juya algata malan da kansa yanzu ya dinga zuwa kasuwanni ya je ya ciwo ganjuwa ya kewaya ya ci harɗawa lahadi ya kewayo ya ci miso ya tafi ya ci gabarin ya kewayo ya dawo ya ci jama'are ya ci basirka ya shigo ya je ya ci gamawa ya koma darazo zai yi ai ba zai yi ba ko to yana son wanda zai ba yar miliyan 5 ya je a dan dinga siyo gero ana siyo dawa ana siyarwa ana samun wani abu to amma me amanar da za a bawa ita ce matsala ada a cikin al'ummar mu saboda tsabar amana idan ka je gari za kai kasuwanci sai dai ka tambaya ni suwaye masu matsala ne suwaye marasa amana sai a ce a akwai malam wane akwai wane wannan ka kiyaye shi wane ma ka kiyaye shi amma yanzu ba wannan karatun ake ba yanzu sai dai ka tambaya waye mai amana a kasuwar waya sai a ce maka kasuwar wayan nan anya ku yi hakuri ɗan waya misali ne to a samu malam garba kalam wahid to ban da shi ba ko ba haka ba a ce a to yanzu abinda nake so so nake a siya min dabbobi yanzu a kasuwar dabbobi da manya da kanana da Allah suwaye masu amana kai ko ba haka ba to yadda muka koma kenan to a rayuwar Az-Zubair ibn al-Awwam za mu dauki wannan darasin a fili darasin amana sai darasi na karshe da za mu dauka duba da yanayi na lokaci duk da naga kuna jin dadin lecture sai gari ya waye ko ai ko a zauna kuke ni a tafe nake kika sallah kuke kasaro nake dan haka darasi na karshe shine kanunul baraka damuwa da albarka a kasuwanci kada ka damu da yawan riba ka damu da albarka kada ka damu da tarin yawan dukiya ko tarin yawan kudi a ka damu da albarkar kudin kudi kadan mai albarka yafi mai yawa wanda ba shi da albarka misalin albarka da rashin albarka a kasuwanci kamar haihuwar tinkiya ne da haihuwar akuya waye taba ganin akuya ta haifi ƴaƴa sama da uku akuya ɗaya a lokaci ɗaya ta haifi ƴaƴa sama da uku da wahala ko akan samu uku kadan amma yawanci ɗaya biyu ko ba haka ba to waye taba ganin kariya mai haihuwa ɗaya kariya da za ta haifi ɗa ɗaya biyu ba uku ba ni dai na taba ganin dozin kariya kwaya ɗaya ta haifi dozin ita kadai ko ba haka ba to amma yanzu na baka assignment na kwangilar kawo ƴaƴan kariya kullun ka kawo guda 100 na a cikin kwana 100 da kuma a ce kullun ka kawo akuya 1000 a kwana 1000 da Allah ne kuma sauki akuya 1000 a kwana 1000 ba za su kare ba amma kariya 100 a kwana 100 tun daga kwana 100 kwana 1 tun daga 100 ranar fara za a fara samun matsala to ƴaƴan kariya yawa ne da su lokacin da aka haife su babu albarka su kuma ƴaƴan akuya ƴan kadan ne masu tarin albarka ka damu da dukiya mai albarka kada ka damu da dukiya mai yawa wannan zamu dauke shi a cikin kissar Urwa ibn Ja'ad al-Bariqi ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je ya siyo masa tinkiya ko akuya ta sallah ko kuma dai tinkiya kawai kamar yadda ya zo a ruwayoyi daban-daban da ya tafi ya bashi dinar guda ɗaya da ya tafi sai ya je ya siyo ya samu da sauki sai ya siyo guda biyu a hanya yana dawowa sai ya ga wani sai ya sha'awar ɗaya daga ciki sai ya ce yana so zai siya sai ya ce ya siyar masa sai ya siyar masa akan dinar guda ɗaya an gane sai ya kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga aikenka kuma ga dinarinka guda ɗaya yace to ya akai haka yace to ai abin da ya faru da naje ne sai na gwada dabara ta ta kasuwanci kun ga shi ma akwai darasin kasuwanci ko sannan kuma ga darasin amana kuna ganewa to sai mu ƙara da kuma mai darasi na albarka da yaje ya nema daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allah ya sanya maka albarka a kasuwancinka yace daga nan yana tafiya ko kasa ya diba ko kasa ya diba gani yake in ya sayar kawai riba zai ci wai aka ce mai rabo ko a bakin kogin tekun kwara zai siyar da ruwa to kasa idan ya diba sai ya ga zai samu me zai samu riba duk abin da ya taba sai ya albarka wannan shine albarka a kasuwanci kai riko da shi ka damu da samun albarka kada ka damu da tarin yawan riba a ƙarshe waɗannan misalai idan muka ce zamu ci gaba da yin su zamu iya kai karfe 10 dare ba mu tsaya ba to amma al-labibu bil isharati yafham kadan daga cikin waɗannan misalan sun ishe mu mu fahimci cewa lallai sahabban nan banda rayuwa ta neman lahira fa to sun yi me sun yi rayuwa ta neman duniya kuma yadda suka yi nasara a duniya idan muna san nasara a duniya in muka bi sahun su zamu samu yadda kuma suka yi nasara a lahira ta wajen suka yi nasarar samun lahira ta hanyar neman duniya su ma idan muka bi su zamu samu amma idan muka ce zamu dinga koyi da su a bangaren neman lahira kadai amma wajen neman duniya zamu koyi da waɗanda su ɗan duniya ne kadai mu dauki Adam Smith mu dauki Milton Friedman mu dauki David Ricardo mu dauki Brian Tracy mu dau Rob Moore mu dauki Robert Kiyosaki mu ce daga wajen su zamu dauka komai koyi da attajirai ɗan duniya Elon Musk Mark Zuckerberg Jeffrey Bezos Jack Ma a ce su ne waɗannan zamu koyi da su to waɗannan duniya kadai suka sa a gaba babu farusuwansu da lahira ya'lamuna zahiran min alhayati dunya ne wa hum anil akhirati hum ghafiluna dan haka mu kokari mu koyi da su wajen neman bunƙasa asusunmu na duniya a farko a karan farko duniya current account dan cika asusunmu na lahira savings account wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu dan ya kamata na tsaya duba da yanayin na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tibar harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh